بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله. بركة مدينة مشلة ربا أشرين دهودو جواتن ذو الحج هجر النبي عليه الصلاة والسلام شكرو دبو دير داري هودو دا 40 دا بقو يدى مكة زوا مدينة واندكم هاكا يدي دي دا قوم جواتن يوني ألب دبو بيو دا أشرين دا شدة ميلادية. kamar yadda bayani ya gabata, tun lokacin da muka tafi hutu na wato sallah, cewa wannan rana ta Laraba 10 ga wata ita ce ranar da zamu dawo hutu domin ci gaba da gabatar da karatuttuka kamar yadda aka saba. Cikin ikon Allah, Allah ya mana gamo da katar da dacewa da ara mana rayuwa, muka ga wannan rana cikin nasara da kuma koshin lafiya da kwanciyar hankali. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abin da ya saura na rayuwarmu a nan wannan hutu. Alal haqiqa Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa a bangarori da yawa, domin Allah ya karbi rayuwar wasu kamar yadda ya raya wasu. Muna addu'a wadanda Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar su, Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu. Wadanda kuma suke asibiti a kwance ana fama da jinya, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba kowa lafiya. A yau din nan ma mun waye gari da ɗaya daga rashin ɗaya daga cikin iyayenmu, wato na'ibi na masallacin Sheikh Al-Alhaji Ahmadu Cancanji, wato Gwani Ismail, Allah ya masa rasuwa, wanda duka ranar Asabar muka duba sa asibiti da shi Malam Ismail mai mota ainihin limamin masallacin da kuma shi na'ibin ma duka suna kwance a wuri ɗaya, ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan. To shi Malam Ismail wato limamin masallacin an sallamo shi bayan kwana biyu, shi kuma malam yau Allah ya karɓi rayuwarsa. Yanzu nan da aka yi sallar azhar aka yi jana'idarsa, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, Allah madaukakin sarki ya rahamshe shi. Akwai waɗansu matasa da nayi magana su, na san wasu a cikinku sun ci karo da wa'azin juma'a da muka gabatar, wanda Muhammad Sagir Abdullahi Zuntu shi yana nan jihar Kaduna, ɗalibinmu ne, Allah ya jarabce shi da rashin lafiya, wanda ya shiga jinya a asibitin Malam Aminu Kano a jihar Kano, ya rasu a ranar Alhamis da ta gabata, wanda aka dawo da gawarsa a cikin dare ake jana'idarsa a ranar Juma'a da ta gabata. Sai kuma a ranar Juma'ar ɗan uwa Malam Abubakar Sadiq Pharmacy da yake Gombe, wanda shi ma duka mun yi bayani dangane da rashin waɗannan matasa, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya rahamshe su ga baki ɗaya. Allah madaukakin sarki ya ba iyalansu haƙuri da jimirin rashin su, mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikantar da su da imani. Ba tare da na tsawaita dogon bayani ba, da zaran an ce an je hutu an dawo, abin da ya kamata kawai shi ne kai tsaye a ci gaba da karatu ba tare da waɗansu muƙaddimat masu tsawo ba, tunda dama can karatun an saba. Idan muka biya bayanan da muke so mu yi suna da yawan gaske, za kuma su iya cinye mana lokaci, wanda kun sani darasi ɗaya muke samu a yi sallar la'asar sannan mu ci gaba da saura. Saboda haka yau ma ba za mu ɓata lokaci ba, za mu ci gaba da tsarin da muke tafiya a kansa na tafsirin ayatul ahkam. Kamar yadda ku sani muna nan a cikin suratul Isra, duka sun da ya gabata mun tike ƙarshen wato aya ta 21. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 22 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Isra. Hadin Allah ta'ala, la taj'al ma Allahi ilahan akhar fa taq'uda madhmuman makhzula, akan ta zamu tashi. Abul Fida Isma'il ibn Amr ibn Kathir, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa ya qulu ta'ala, Allah mai girma da daukaka yana cewa, wal muradul mukallafuna min al umma, ake nufi waɗanda aka nufaɗa da wannan zance a cikin wannan aya su ne waɗanda suke baligai cikin wannan al'umma, cewa la taj'al ayyuhal mukallaf fi ibadatika rabbika lahu sharika, ya ke baliga, ya ke wacce aka fara rubuta alƙalami a kanki, kada ki sanya ma Allah kishiya a wajen bautar sa gare shi. Idan kin tashi zaki bautawa Allah, ki bautawa Allah shi kadai, domin shi ya cancanta ki bauta mawa ba tare da kin hada shi da kowa ba. Idan har kika hada Allah da bauta a wajen wani, yace to fataq'uda mazmuman, zaki koma ki wayi gari kin zamanto ala ishrakika bihi, wato sakamakon shirkan da kika yi wa Allah, zaki zamanto makhzulan, zaki zamanto tababba. Li'anna rabbu subhanahu wa ta'ala la yansuruki bal yakiluki ila alladhi abadta ma'ahu, dama Allah ba zai taimake ki ba, Allah zai bakki ne da wanda kika yi bautan tare da shi kika ba masu, sai ya bakki da wannan. Idan wani dodo ne, ya bakki da dodanki. Idan wani Allah ne daban, ya bakki da Allahnki. In wata bishiya ce, in wani dutse ne, ko ma menene wanda kika hada Allah da shi wajen bauta, to sai Allah ya bakki da wannan abu. Shine ma'anan makhzulan, ya bakki a kyale, ya bakki daga ke, sai shi wannan abun ya saka miki ko ya baki ladan abin da kika aikata, idan zai iya baki. An gane ko? Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yarda a hada shi da kowa. Domin kamar yadda kullum nake faɗa, a ɗabi'a ta ɗan Adam bai yarda da shirka ba. Wanda shi halitta shi aka yi, bai yarda da mai ba da shirka ba. To ina ga wanda shi ne ya halitta? Ina ga wanda shi ne mamallakin komi da kowa? Me yasa na ce haka? Na tabbatar da cewa babu ɗan Adam ɗin da zai yarda a ce yau ga wani namiji ya shigo gidansa ya gan shi tare da iyalansa. Akwai wanda zai yarda wannan? Sai dai idan ke da lafiyayyen hankali. Idan mahaukaci ne bai san abin da ke faruwa ba, shi kenan kila ma ya masa dariya, ya ga mutum kawai. Amma ka ga mutum da iyalinka, za ka taɓa yarda da wannan ba? Sunan wannan abin shirka, ma'ana ba ka yarda wani ya musharaka da kai a cikin iyalanka ba, a matsayinka na ɗan Adam. Domin ka san cewa wannan mata kai ne ka biya sadakinta ka aure ta, kila ma ka sha bugun ruwa da sanyi da ɗari da matsaloli a hanya kafin a baka aurenta, kila ka bige wasu samari da yawa da ƙyar aka samu aka baka ita, sannan aka zo aka shagulgula na biki, duk waɗannan ababen ka yi su, sannan kuma sai a wayi gari ka shigo gida kawai kana sa ran matarka ta maka maraba, sai ka ga wani yana zaune a falo, ko kuma ya fito daga shi sai ɗan tawul ya fito daga wanka. Kai lafiya aka yi ce ai ni ma matata ce, za ka yarda da wannan? Dan Adam ba zai yarda da wannan ba. Ai wannan shine misalin shirka ne wannan. To Allah ne ya halicce ki, Allah ne ya baki lafiya, Allah ne ya baki ainihin wato hankali, ya azurta ki da ababe da yawa na ni'imomi, wanda da kansa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ki ƙididdige ni'imomin Allah ba za ki ƙididdige su ba saboda suna da yawa. Amma sai ya ce abinda kawai nake bukata kadai shine bauta mini, ni kadai kike hada ni da kowa. To kuma sai kika yi, sai kika ga wani dodo can, ga wani boka can ya baki wani abu, ga wata laya can an ce makala a can, ga wani gairagan magani an ce barbada a can, kina tunanin wannan malamin ko wannan bokan zai miki abinda Allah ba zai miki ba? Kin hada Allah da wani a cikin bauta, kina tunanin cewa wannan din abinda zaki shine zai sa bukatar ki tafiya ba Allah ba, kuma sai kici Allah ya yarda da wannan? To shi yasa a dukkanin zunubai babu zunubin da yake girman shirka. Shirka shine zunubin da yake kowanne girma duk duniya, ba taba saba ma Allah da wani laifi ba sama da shirka. Shi ta Allah cikin rahamarsa yake iya gafarta ma wanda yayi laifin da ba shirka bane. Zaki iya ƙarya, Allah ya yafe miki. Zaki iya yin munafunci, zaki iya annamimanci, zaki aikata dukkan wani zunubi. Inna Allah yaghfiru, menene inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika amma liman yasha. Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi, amma yana gafarta wani laifin da ake yi wanda bai kai shirka ba, amma shi ma liman yasha, sai wanda ya ga dama. To me yasa ko da liman yasha ba a samu ba akan shirka? Dan ya nuna miki girman shirka, ya nuna miki girma da hadarin da ke tattare da ita. Sama ta kusa ta ruguzo, kasa ta kece, duwatsu su ruguzo, saboda an yi shirka ga Allah, an ce Allah yana da takadu samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda, saboda me anda awlir rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Sura shirka yake yar uwa ki sani cewa bala'i ce shirka, tana lalata mutum ne gaba dayansa da aikinsa da ainihin wato rayuwarsa gaba daya, ya balbalce ya susunce ya koma lahira ba shi da komai, kamar yadda suke faɗa yayi zuwa duniya ne irin zuwan kare karo fi barini ba mata zai yi mutuwar kare a saura ba sallah ba wanka domin kawai kaman ya liko ya koma ne kawai kuma da sabo ya ƙara komawa da sabo wato mutun ya fado daga cikin ruwan zafi ya fada cikin wuta Allah ya tsare ka saboda haka bala'i ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto cewa idan har mutum ya mutu ba tare da ya tuba akan shirka ba to shi tashi ta gare amma mushriki yana da dama yana da iko yana da wato wuraren lokaci da zai cewa Allah na tuba ka yafe mun abinda na aikata na kuskuren nan na shirkan nan da nayi ba zan sake yi ba nayi shi ne bisa kuskure nayi shi ne bisa jahilci to sai mutum ya tuba kuma Allah zai yafe domin shi da kansa ne yace qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله سيتش إن الله يغفر الذنوب جميعا وأن جميعا من جبهات يعني باب ونجنبي ذنبي لأكل استثناء سأكل شيء بنتش حد شركة كانت تكي إتما إن أنتوب أنا غافر تاوى تشنغ أشري جنيد كيبا مدى ونلوك تشيد دام فاتا مچه سيوبو بزام توبا مچه سيجيبي مچه سي رمضان هو سيك أرشان وطا ينزلنا يكمات متوبا كما يدى الله يكي تشيوى alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah malamai suna cewa alam ya'ani ay ya'ani annam mushtaqqun min al'an yanzu ne ma'ana kamar yanzu Allah yana cewa ya kuma munai ku tuba yanzu kar ku bari sai anjima kar ku bari sai jibi a matsayin ki na mu'mina mai imani wannan kuskuren wannan laifin tuba yanzu kar ki bata lokaci saboda haka kar mu bata lokaci mu gane cewa lalle to shirkan nan tana da hadari to kada ki mamaki dai Allah ya sa ya hukunta idan mushriki ya je gaban sa ranar alkiyama da shirka Allah ba zai gafarta ba idan Allah ya ce zai barki da wanda kika bauta ma wa tare da shi dan ki gani za su saka miki ko ba za su saka miki ba malam ya ce wa huwa la yamliku laki darran wala naf'an wannan da kika bauta ma wa tare da Allah wallahi ba zai taba amfanar da ke wani abu na amfani ba haka ba zai taba cutar da ke ba لأن ملك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له domin sarkin da ya mallaki cutarwa da amfanarwa ba kowa bane face Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a tare da shi malam ya ce wa qad qala al imam ahmad imam ahmad ibn hanbal yana fada a cikin musnad dinsa hadisi ne wanda yake ingantacce yace haddathana abu ahmad az-zubairi haddathana bashir ibn sulman an yasar ibn al hakim an tariq ibn shihab an abdullah ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam النبي عليه الصلاة والسلام يكتشوا أشكون ون حديث مرفوعي النبي يكتش من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته النبي يكتش دم تمن بحلوش يساميش عالم باب بير شي لفظ فاقة شين الحلوش أكيد كومي سيكتش كده 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 حلوش إنك أكم متعني وانا كتش أوانا نيجامي كتش da ba dan wani ba da kin yi kudi da ba dan wacce ba da kaza kika daura mutane wannan talaucin an gane ko wasu malamai shurah suka ce a ko kuma kaje kana neman susu yayi maka talaucin ba Allah ba wanda Allah ne ya kamata ki roƙa ya yayi miki biya miki bukata domin shi taskar sa abu da take a fili kike take damtse ba irin taskar ta bace ba irin taskar ki bace domin taskar ta tana karewa amma ta Allah ba ta karewa taskar ki na karewa ta Allah ba ta karewa taskar shugaban kasa tana karewa kamar taskar dan majalisa tana karewa da wakile ko da tawa ga madadi suna kare amma na Allah ba ya karewa Allah ya ce ma indakum yanfad wa ma inda Allah ba abin da ke hannun ku zai kare na duniya shi mai karewa ne amma wurin Allah ko na shi bai karewa gaba da bi shi Allah so yake maka roƙe shi Isa ma yace ud'uni astajib lakum sai kun ki roƙi Allah sai kika je kina roƙon bayi kina so su suka miki da talauci an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to wannan talaucin nasa ba zai taba karewa ba zai taba karewa ba zaki ta zama cikin talauci ne saboda wannan kin roƙa ya baki kin roƙi wancan ya baki kin roƙi wancan ta baki kullun zaki ta ganin babu dai bai ishe ki bane domin annabi ya faɗa wani hadisi ma da yake cewa man kana ghinahu fi qalbihi lam yazal ganiyan ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا دم متوم da wadatarsa ta zamanto a cikin zuciyarsa take to ba zai gushe ba yana cikin wadata ma'ana zai zama mai wadatar zuci zaki samu dan kadan ne amma zaki ce alhamdulillah Allah ya ma abun albarka Allah ya bani da yawa domin ya bani abin da bai ba wata ba
ga mijin wance ma bai samu ba, ga matar wani ma bata samu ba, ga yata wance ba ta da abin da nake da shi, ga ɗan wasa wance ba ta da abin da nake da shi. Allah ya mun falala mai yawa, sai ki ce alhamdulillah, saboda kina da wadatar zuci. Man kana ghinahu fi qalbihi, in ji manzo Allah ce lam yazal ghaniyan, kullum zaki zama cikin wadata. Amma sai ce wa man kana ghinahu fi kasbihi, duk wanda ya zama wadatar sa tana cikin abin da yake samu, abin da yake earning. Ani na karanta business administration, na karanta accounting, na karanta marketing, ni ne general manager na kaza, ni ne kaza, ni ne kaza. Saboda haka ina da hanyoyi waye, ina da shiya a kan wuri kaza, a kamfani kaza, ina da shiya ga sanin da yawa har a ƙasar waje ma. Ya kamata in yi kuɗi ai, saboda ni na gaji kuɗi iyaye da kakanni. Ina ganin wayanki ne da dabaraki, kika nuna wa duniya cewa ke ji ka ƙaru na ce, ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi. Ha, annabi ya ce to lam yazal faqiran, wallahi ba za ki taɓa gusha ba kina cikin talauci. Idan ta za a samu kuɗi maɗuɗu mai yawan gaske a baki, ki samu billions, ba billions ma trillions ki samu, a zo miki da kuka na naira dubu ɗaya cikin cewa yo wallahi jama'a ba kuɗi ne ai, ai kun san abubuwa sun yi tsada, abubuwa sun tashi ba kuɗi, saboda wadatar tana ga abin da kike samu ne, gidanki a kai yake. So ba ki da wadatar zuci, sai kawa zuci kike da shi, ba ki da wadatar zuci. Kun ga hadarin abu. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk wanda ya sauka talaucinsa ga mutane, to talaucinsa ba zai kare ba, ba za a taɓa toshe mai talaucin ba, zai ta zama cikin talaucin ne. Amma sai ce wa man anzalaha billah, amma duk mutumin da ya saukar da talaucinsa ga Allah, aw shaka Allahu lahu bil ghina, Allah yana dace wa da tashi wallahi. Ma'ana abin da rage kaɗai ne ya rage, wasu sai ce ai yana nufin shine maza ka ba hanyar kasuwa. Inda ake neman kudin kawai shi ya rage, ki bi idan ake neman kudin. Bayan kin roki Allah kin ce ya Allah ka azurta ni daga falalarka, ya Allah buɗe min hanyoyin alkhairi, ya Allah kaza, kin ga kin saukar da abin zuwa ga Allah inda ya dace, to Allah yana dabbe azurta ki. Dabban nan shine ke kuma gari na wayewa, sai ki dauki yan butiki ki hanyar kasuwa. Idan ilimi kike nema maza ki je wurin kofin malami, in ka zane ki je inda ake neman abu, wallahi kike kawai albarka, kawai Allah ya bude miki, kina ta samu, kina ta samu, ko shikenan sai kiga kin fita cikin talauci. Kin gani? Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fada, yace imma ajal ajil wa imma ghinan ajil. Yace ko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya kawo ajalinki gaggawa, ma'ana lokacinki ya kare ne, haka ya rubuta shi kanshi wadata ne, a ina zaki samu wadatar aljanna? Ko kuma ya zamanto cewa wadata ce ta gaggawa, Allah zai kawo miki, kina da rayuwa ma'ana da sauran numfashi a rayuwarki, to wannan arzikin da Allah ya rubuta zai same ki, zaki samu wannan arziki. Amma yau kin je gurin waccan kin yi ƴan murya, gobe kin je gurin waccan kin yi ƴan murya, ƴan murya ta ki ma sai ta toshe ki, haka ma ya zaki to kwarai da gaske, kuma bukatar ba za ta biyuwa. Saboda in dai kika je wurin adam bantarwa kawai zai ce gashi wannan ta ci kana mutane, wani ma zai baki ne irin tashi kin cika naci din nan sunan wata hula, wai tashi kafiya naci, ba baka dai a huta a huta da kai, ayyadda kwallon mangwaro a huta da guda. Amma ba za su taɓa wadata ka ba, ba zai taɓa wadata ka ba, Allah ya tsare mu. Saboda haka mu kiyaye wannan. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadisin yana nuna cewa wato hatta bukata da lalurar ɗan adam ya saukar da ita da saran wani ɗan adam ne zai biya masa bukata, ba Allah ba nau'i ne na shirka. Kwarai da gaske, roki Allah kawai, shi al-akhdhu bil asbab ba laifi ba ne, da abin da ya zama sababi ne da cewa ga hanyar da ake samun abu kaza, sake bin hanya ta halal. Allah ya halatta a yi kasuwanci, ya halatta a yi kaza, ki bi hanyar kema cikin abin da ba zai saba ma shari'a ba, ba zai zubin miki da mutuncinki ba, wannan duka ya halatta. Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah ya halatta kasuwanci, ya haramta riba. Saboda haka ya halatta ki nema kema, amma fa kar ki manta cewa ke mace ce, akwai abin da ya dace da ke, akwai abin da bai dace da ke ba matsayinki na diya mace. Sannan kar ki manta da cewa ke uwa ce, kina da ƴaƴa, ki tsare musu mutuncin su, kar a ce yau ga uwar su wani tana wani abin da bai dace. Kar ki manta cewa ke mata aure ce, kina da miji, da yanda zaki je tsare mutuncin mijinki da mutuncin aurenki. karki manta cewa ke kabilar kika zace kika da wata kabila mai asali mai daraja mai al'adu nagartattu wanda ba za ki je ki bata sunan kabilar ki ba an fahimta al'ada duk wata kabila tana da al'ada sai ki ciro da wannan al'ada sannan kuma sai ki ciro to ke bakin fito a gida ne na mutunci gidan manyan mutane gida ne duk da aka je garin ku aka ce gidan suwa ne an san gida ne mai daraja a ce ai yau ga ai gidan ce take aikata abu kaza ba za ki ba za ki tsara mutuncin wannan gida za ki tsara darajar wannan gida za ki tsara ta ko ina cikin abin nan to shikenan sai ki fita ki je ki nema yadda kowa ke nema Allah bai ce ba namiji kai zai ba arziki in yazo kasuwa wai banda mace a ita ma mace za ta iya zuwa amma sai dai mace nata akwai ka'idoji da hudud wanda ba kaman namiji ba wannan yawan mata da kuke kallo a kasuwanni yanzu alamu ne na tashin alkiyama yawan neman kudi da wuya ki ga mace ba ta neman kudi kuma take sai ta canza kaza ya koma kaza sai ba a ce kar ai bai yana da kyau amma la alamu ne na tashin alkiyama a yau in kika shiga kasuwa wallahi kafin ki cikaro da namiji daya kin cikaro da mata 30 dari ma ko duk wannan abubuwan suna faruwa ina mazajin suke mun taba tattauna wannan matsalar da wasu ƴan uwa da mazaje sun yi bacci sun yi sakaci an bar wa mata nauyi namiji yana kwance a gida matar sa ita ce za ta je ta yi cefar ita ce za ta yi kaza ita ce za ta yi kaza ya bar mata ragamin kula da gida wannan ba daidai bane wannan baya nuna baya kishin ki namijin da yau shike zuwa yayi kasuwa ce fa ne a kasuwa gani ake ya zama mijin tace wannan ko ba shi bane dama abin da ya kamata yayi kenan ita mace hidima ake mata ba su ake ta zaman to baiwa ba lokacin da ka auro mace a gidan iyayenta ba cewa kai ka auro an baka baiwa bace iya ce cikakkiya iyayenta suka baka amanarta sarafi bai kamata kai kuma ka mai da ita baiwa ba haka ce ma kar ki mai da mijinki bawa duk wani matsalar ki damu ki ciki kora masa kuma kina ganin shi karkatacce kuka ce mai dadin hawa sai ki taka shi da cikin kirama shi ma ba haka aka ce ba shi ma da ne da ya haifu cikin uwarsa da ubansa da hukuncin sa da kimar sa da darajar sa da shari'a ta bashi kawai shari'a ta tsara ma kowa haƙƙin sa gurgudu an fahimci wannan ko kowa yayi mu'ashara kamar yadda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kowa na da nashi haƙƙi tana da nata ita ma kai ma kana da naka sana kowa ya tsare mu kowa amma dai kamar yadda nake faɗa bin hanya ta ne ta halal wajen neman arziki a duniya ba haramun bane an fahimta amma kar ki manta asalinki asalinki na halittar kiyama ce asalinki na cewa ke matar aure ce ke uwa ce kuke kaka ce ta wasu ke jikan wani ne sannan gidan da kika fito al'adar ki da kabilar ki addinin ki kike kallon wannan sai su baki wani irin kariya na musamman ya zama kina tafiya ne wani zai iya zuwa ya miki mu'amala mara kyau a hanya da kin tuno cewa ki fa musulma ce sai ki ga dabi'an nan mai da amsan nan bai dace da dabi'an musulma ba sai ki bari a wannan abin ya ci karo ne da al'ada ta sai ki bari saboda al'adar ba ta yi ba a ya ci karo ne da ni a matsayina na kiyama ta ma a ga ina sa'in sa da wani namiji ko a ga kaza sai ki bari a matsayina na matar aure a matsayina na uwa mai yaya an fahimta duk waɗannan abubuwan sai ki tuno su da sanan burjik waɗanda za su zama to makamai ne da za su zama suna miki sai sai kiga kin wanye lami lafiya kin shiga kasuwa kin fito akwai kasuwancin da ma ba sai an je kasuwa ba kina daga ɗakin ki zaki kuma ki samu daloli yan sallalla suna shigo miki ga sanan burjik za ki iya yin su Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malam ya ci gaba da cewa wannan hadisin kamar yadda muka ambata imamu tirmidhi shi ma ya ruwaito shi da abu daud min hadith bashir ibn sulman bih wa qala at-tirmidhi hasan sahih غريب لا تجمع الله تجعل مع الله إلها آخر فتقعود مذموما مخذولا يا كون حديثي ني cewa kada ka hada Allah tare da wani wajen bauta sai mutun ya koma ya zaman to abin zargi kuma abin kalewa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu ubangiji ta'ala ya ce wa qada rabbuka Allah yayi hukunci lafazin qaba ay hakama Allah ya hukunta ya farlanta Allah ta'budu kada ka kuskura ko karki kuskura ki bauta ma kowa illa iyyahu sai shi Allah shi kada karki hada shi da kowa karki bauta wa kowa sai Allah haka Allah ya hukunta da abinda aka ce kuma an hukunta ne dole kowa haka za a yi ba shi da wani zabi na wai kina da zabi na daban sabanin abinda aka hukunta da abinda Allah ya hukunta dole haka ne ba yanzu qada rabbuki Allah takuni illa imra'a Allah ya hukunta dole ki zama mace, zaki zo ki ce Allah ni wallahi namiji dan so idan kike so kai ni sai na zaki biki je sama kije gun Allah a canza halitta kike koma namiji. Yanzu namiji zai zo ya ce Allah ni ban yadda ba ya kai ni namiji, ni mace nake so, ni na mace nake so in zama. Akwai wanda zai haka, haka Allah ya hukunta baki isa kuma ki canza ba. Kina fata muna fahimta ayatul lahi al-kauniyya haka suke, baki suke da ba, dole kawai yadda Allah ya tsara haka zai zo. Qada rabbuka, Allah ya hukunta kar abota ma kowa sai shi. Da wasu kina zuwa da bautan da wani wanda ba shi ba, to kin saba kin yi abin da ba shi aka halice ki dan wannan ba. Ubangiji sai ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye a musu da'a, iyaye a musu biyayya, iyaye a kyautata musu. Ku kalli yadda Allah madaukakin sarki ya gama bautar da yi wa iyaye biyayya, domin abu ne mafi tsada bautar Allah shi ne tauhidi. Amma sai Allah ya gama shi da yi wa iyaye biyayya don ya nuna muku darajar iyaye. Darajar iyaye wallahi matsayinsu no go area ne, wallahi duk wanda zai iya cin mutuncin ke ci amma ban da iyayenki. Ban fahimta, kamar yadda duk wanda zai ci mutuncin ke ci amma ban da namijinki, kuma haka bane girwayen nan wuraren no go area ne. Wannan fa na iyayenki ana magana lokacin da yake gaban su a wannan matsayin. Amma kina aure aka kai ki gidan malam wane ko gidan alhaji wane, to yanzu kuma wannan matsayin na iyayen naki ya koma bayan nashi. To amma ba kuma shi ke nuna ki salwantar da iyayenki ba, ba kuma shi ke nuna to tunda yanzu baki a wato bari ki salwantar da duk wani namiji dan ba mutunci bane. A'a, akwai matsayi, matakai, matakai, saboda kima da daraja da Allah ya ba kowa. Ina fata muna fahimta. In miji ne Allah ya ce walil rijali alaihin daraja, saboda waɗannan wa bima anfaqu min amwalihim, ko Allah ke fasalihatu qanitatu hafizatu lilghaib ma hamidallah. Azo kuma Allah ya sa wata fitra da ba za ta canzu ba, kina san mijin kina kaunar sa, zaki zo ki fara aiwa kuma ki koma kina san ƴaƴanki, shi ma ba laifi kike yi ba, ƴaƴan nan naki kuma ke ce aljanna su suma, dole ne su miki biyayya, dole su mutunta ki, su azzama ki, su daɗa ki. Kika addini ya yi wannan tsarin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to lallai a kyautata wa iyaye. Allah ya ce imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma, in Allah ya kaddara rayuwarki ta yi tsawo sai zamanto cewa ɗaya a cikin iyayen yana nan da rai bai mutu ba. An gane ko gashi ya girma, uwa ne ko uba, aukilahuma ko duka biyun suna raye, waɗanda iyayensu uwa da uba suke da rai yanzu a cikin masallacin nan, su daga hannun su gansu. Uwa da uba kun gani, dan Allah ku kalli wani ikon Allah, kalli yawanmu, amma kalli dan adadin waɗanda suka daga hannunsu. A'a, ai yanzu uwa da uba na tafiya, uwa da uba, ko waɗanda kuma ɗaya ne ke raye ko uwan ko uba ba matsala ba ne, ya daga hannunsu, ɗaya yana da rai, ɗaya bai da rai, su ma ku kalli adadinsu. Kin ban kai ƙarshe ba, amsa ta fito, to ina waɗanda ba ko da? Kalla, ka gani kusan dalibi duka ba ko da, to kun gani ko? To haka fa Allah yake abin shi, wanda suka ci ba ko ɗayan fa su suka fiya kusan yawan ma masu ɗaiɗai da wanda su duka biyun suna nan kusan kankanka aka yi. Ni? Ni na ɗaga a na ƙarshen, ba ko da, ba uwa ba uba, sarakani ma maraya ne. Allah ya ji kan iyayenmu. Wato Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah ya yi akwai hikima a cikinsa, babu wani abinda babu hikima a ciki. Na taɓa ku labarin wani dattijo mai lalura a idansa, bai da lafiya, har an je asibiti ana so a yi masa aiki, babu kuɗin da za a yi aiki. An yi wata da watanni ana neman shekaru, ciwo kuma ya ci gaba, ido har bai gani, tashi nan arfe ya zo wuce ya ga suka same shi su jige shi da kwalla a idan yo kawai sai kama jini me ciwon aka samu yaran nan hankalin su ya tashi abinda za ku ga ba ku raba yara da irin wannan kwallon layin da ake sai an samu masu hankali za ka ga su ce a tsaya a wuce suka shashi da kwallo wannan idan ya tsiyaye hankalin iyayen nan ya tashi na wannan yara da nashi ƴaƴan da iyalan aka dubi zuwa sai asibiti wallahi da aka duba likita suka ce ai amma gode ma Allah ashe wannan bugun da aka yi masa yana da kansa ya kama idan nan zai rasa idan gaba ɗaya har ɗaya idan wannan jinin da ya fita kawai an samu gaba ɗaya cutar ta fita sai zama kuma waraka ne akwai hikima ba ce maka yau duk wanda zai wuce a bige shi kuka za amma a zahiri za mu ga ai fitina ce wannan amma ba mu san alkhairin da ta zo da shi ba ko ba haka bane so a cikin al'amura na rayuwa Allah subhanahu wataala haka ya tsara ibada ta bautarsa ita ce mafi girma abin da ya biyo bayanta ko shine wallahi kyautata wa iyayenki suna nan da rai gaba ɗayan su koko ɗaya ne kika samu shi yasa Allah ya ce aukilahuma to sai Allah ya ja kunne na ya ja kunnen ki ya ce fala taqullahuma uffin kar ki kuskura ki ce musu uff ne ma'anar uff muke ce waitir ko ai wannan kalma ta yi muni amma ba tur bane wannan ta kai makura ƙarshe kenan kashi ma ai ta yi yawa kusan uff abinda malamai suka faɗa bari faɗa muku maganar da Abu Huraira yake faɗa dangane da tarbiyya da haƙƙin iyaye aka tambayi Abu Huraira dangane da wannan tarbiyya sai ce law annal walada نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله آخر دايارو زي زووتي وا كيتي كنا زوني كو أباينا زوني دايارو زي زووتي رجتا سيرن إسكر رجتا أموتي أسفة أبان فصها أنقورا ناقيرا فتلا أبان با أشافشي تيبا أنقورا أنبغا فتطاير الغبار على أبيه za a rubuta shi annabi ce kutiba inda Allah aqam inji Abu Huraira yace za a rubuta shi a wurin Allah mai tsaba mai iyaye kawai ka wuce ta ga babanka ne kuran riga ka dan motsa a fuskar mahaifinka kun san cewa Abu Huraira yana cikin talakawa a cikin sabon manzon Allah ko ba yana cikin talakawa ba wata rana Abu Huraira mahaifiyarsa ta kira shi tace Abu Huraira ta kira shi tace na'am umma wanda ya zo amsawa sai muryar shi ta wuce ta uwar shi mana kila ta ce Abu Huraira sai ce na'am labbaiki ya daddaga sama sai ya ga wannan daga muryar da yayi sama da na mahaifiyarsa za a rubuta shi a wurin Allah mai tsawon iyaye Abu Huraira sai da ya dinga istighfari sai da ya adashin gata ya ciwo bawa ya yanta Allah ya gafarta masa akan ya daga muryar sama da na mahaifiyarsa talaka ne bai da ko jiji amma sai da ya yanta bawa ba fa daura mai ba a sharance ba daura masa ba amma wai dan saboda girmama laifin daga murya sama da na mahaifiyarsa Abu Huraira to misalin da malamai suka bayar dangane da uffin nan nan kusa abin da suka ce ke ce a gidanku misali a ce Khadija ku ya guri na zaɓa suna Khadija ne kawai saboda sunan kakata ne amma ba wai yawa in ma sunanki Khadija ne ban sani ba ni dai na bada misali ne to Khadija sai aka ce ke ce a gida ta da iyayenki suka ce Khadija yau za mu yi baki to masha Allah su Allah su ai su ya fin da wance ko su ya gwalgwal su wane ne za su zo an fada miki dai bakin za su abinda muke so ki je ki siyo mana kayan miya da za a yi musu girki to mama suka tashi Khadija ta tashi cikin sauri ko ta fi kasuwa na dawo mama Khadija hakkin dawo a masha Allah to yayi Khadija sai a kokari a gyara a daura sanwa ko to mama an gama kike kina tayi ba muna buƙatar ruwa kin je kin kawo ana buƙatar a kike gama har da wasu abubuwan da ke iyayen naki basu ma sai ayi ba kika ga ya kamata ayi dan saboda a karramawa bakin nan da za su zo a lokacin da kike cikin tafiya kike aiki nazartar da umarnin iyayenki wanda suka nema su fi shaka wannan ofin ku gane hadarin abu ba yadda kuke tsammanin shi ba ya wuce inda kuke tsammani kika ce kawai shikenan kin aika talafi ai iyaye to sannan ma malaman tarbiyya cewa suka yi yaro mai tarbiyya ba shi bane wanda in aka ce masa yayi abu kaza yake yi mai tarbiyya shine wanda yake gano iyaye na na bukatun kaza in musu kafin ma su nema shine mai tarbiyya ke kawai babanci ko mahaifiyarki ta ce zami baki to ai kin san tabbas ana bukatun girki kin san ana bukatun ruwan sha mai kyau kin san ana bukatun gida ya zama a share gida na bukatun kanshi gida na bukatun an dauke wannan abun aje shi daga can a goge talabiji a goge kujeru kar a zo a ganshi kaca kaca wannan aikin kawai ki kashi ki ce saboda ba sai sun ce yi ba wannan shi ne da mai biyayya kin gani ai haka magabata suke Abdullahi dan Mas'ud da aka tambaye shi akan dana gari wani ne ya tambaye shi yace ni dana kirki ne sai ya ce kana wa iyayenka addu'a tambaya kawai da ya masa kenan ya ba shi amsa ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin annabi ne yace awwaladin salihin yad'u lahu in kana wa iyayenka addu'a to kai mutumin kirki ne in baka musu addu'a kai ba mutumin kirki bane to shi ke sura ku gane cewa Allah subhanahu wata'ala ba haka kawai bane ya gwama matsayin iyaye a cikin wannan aya dangane da tauhidin sa ubangiji ta'ala yace kuma wala tanharhuma bayan ufi din nan yace to tanhar lafazin tanharu a ran gurin zagi fa ake nufi oh wai ni kace kullun kawai sai ni ake sa aiki a gidan nan ya ga salatu can ba da jin mai can ga ka dika ta fadan sura yake ce ke kai aka raina wallahi kin zage su karki zagi iyayenki ko direct ko indirect da magana indirect din nan kuma ko da zagi ne da kuka yi da wata kuka yi musu ta zagi iyayen kika zagi iyayen kika zagi naki ya haka annabi ya fada kar ki zage su wala tanharhuma ubangiji ya ce wa kullahuma qawlan karima ki fada ma iyayen ki magana mai kyau magana mai dadi ta ce ki ce insha Allah baba insha Allah mama kwanci da hankalin ki mama ai kamar kin yi an kin samu an gama kawai sarin ki a inuwa ai an gama kawai an wuce wurin haka ya miki ko a kara ko dai kaza maganganu masu dadi ake so ki fada wa kullahuma qawlan karima annabi ibrahim ya zama hotanki mahaifinsa ya zo ya rika masa rashin mutunci yace aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya ah annabi ibrahim yace salamun alai haka ya ga masa annabi ibrahim yace ah ni ne ma na tsaya nake binka a hankali kai kuma kake motan gumaka eh annabi ibrahim ya fada masa haka yace salamun alayk haka yace masa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya haka ake so ki zama kin fadi magana mai kyau kin fadi magana mummuna wata uwa ta kira danta ta sa kanin dan ki kira shi saboda ya dade bai zo gaishe ta ba ta matsa tana so ta ganshi kun san yadda uwa take son da kawai sai ta ce wa kanin kira mun yayanka shi kuma yayin uzurori na aiki yasa bai zo ba kawai da sai ta bashi waya mana ya ba uwar waya tana magana da ta sana ina kake wani ina nan mama ayyuka ne kike yawa haba to sai take so ta masa mulatsafa ta dan zoleye shi ta ce ba za ka manta da uwarka ni ba na shayar da kai wata tara a ciki na yanzu har za ka manta da ni cikin wasa ya ce ooo za ki kama mun gori don kin ban nonon wata tara zan aiko miki da tirela cike da nono kabura kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma ce wadda bata dace ka faɗa wa uwarka mahaifiya ina fata ana fahimta saboda haka mu kiyaye Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ku faɗa musu magana mai kyau waɗannan mutanen da kuke kallon su wanda aka ba su sunan iyaye jikinsu tsoka ne da jini mutane ne suna kuskure suna iya daidai mu rika kauda kai akan kurakuransu akwai wanda kuskurensa wallahi tsufa ne na shekaru ya tsufa da ma ɗabi'a tsufa ne zai iya haka ya ce nan bai yi ba yara can ya akai kaza ba zai karɓa an yi ba daidai ba ya shiru akwai wanda kuma kila jahilci ne ilimin da yawa yanzu muke da shi wallahi wasu a cikin ayyanmu ba su iyayenmu ba su da wannan ilimin ba su ilimin da muka yi bai kun ga ashe mun fi su ilimi ko mun fi su wayewa mun fi su exposure mun fi su kaza so sai mun kula mun musu uzuri na kalli wani karatu na Malam Aminu Daura yake cewa duk waɗannan commissionerin professorship nan kowa ya kawo certificate din mai fashi na makaranta da tayi babu yawanci muke karatu bai amma kuma kun ga sun haifa dan da yake da karatu su ashe ilimin da muke da shi da iyayenmu basu ba bai ba da dama kuma wulakanta su ba darajar su tana nan ta cewa su iyayenmu ne ubangiji ya ce waqfid lahumu janaha dhulli ana so ku shimfida musu fukafukai na kaskantuwa in kina gaba ga iyayenki wallahi kamar tsuntsuna kanki kai ya tashi ki natsu ba magana ki saurari magana su ki magana da ladabi da ainihin girmamawa haka ake so ki tsaya gaban mayafiyarki kuma yafinki in kina magana an gane ku janaha dhul shimfida musu wannan kaskantuwar a gare su min arrahama na tausayi da jin kai a gare su wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ki roki Allah ya musu rahama kamar yadda suka rene ki kina karama kin kin zo duniya baki ma san me zaki ba nono nan sai da aka baki abinci sai an baki kaya sai an sa miki bacci sai an kwantar da ki baki san dadi ba baki san zaki ba baki san daci ba ki san me yake fitar da kyau me yake miki amfani amma duk suna nan ba ka bacci sai kin yi za ki sha ba sai sun sha ba za ki ba za ki sha ba sai kin sha haka ci ne ba za ki ba sai kin ci in kina kuka hankalin su a tashi yake duk waɗannan sun miki ne fa suna fata kirayu ne suna fatan kirayu ki zama yadda kike a yanzu kin zama cikakken mutum ke ko yanzu duk abin da zaki yi iyayenki wallahi kina yi ne kina burin yaushe za su mutu ki huta kwarai da gaske duk wani babba da kuka yanzu yana wa iyayenka hidima yana nan yana yi ne amma yana tunanin wai yaushe wannan hikimar da nake za ta kare ne a ce yawa ga ya karshe baba ya rasu koma mata rasu huta amma san da iyaye suke miki haƙi ke suna yi ne yaushe zaki girma ki zama mutum ki zama mai amfani a cikin al'umma haka ne bari ba ko ta yadda dai da kisa sai tsaya akan ta Sheikh Bin Baz Allah ya ji kansa da rahama wata mata Sheikh Bin Baz mahaifiyarsa ce mata ake Ummu Muhammad yana da wa sunan shi Muhammad ya girma Ibn Baz wata mata ta shigo gidanta take ce mata ya Ummu Muhammad wannan ya faru lokacin da Bin Baz ya makance aka je asibiti aka tabbatar da idansa ya makance gaba ɗaya ba zai daga gani ba kuma tana son ɗanta shi Abdul Aziz ta kama kuka yanzu aka ta ce ya Ummu Muhammad ya ke kuka ta ce wallahi ina kuka ne ba dan wai ya makance ba ta ce kuka nake yi saboda in ya girma wa zai rika kula da shi wa zai ma wannan Abdul Aziz din hidima gashi ya makance wannan makociyar ku kallon makociya ta kwarai ki zama kina da kawayen kirki malama ta shigo ta ce mata haba ke Ummu Muhammad me yakon haka ki yi alwala yanzu ki roki Allah ya ainihin wato amfanar da al'umman musulmi da shi ya fi akan kina kuka waye je mai hidima wallahi ta ji shawara ta kawai ta alwala ta roki Allah sai gashi ne makon tana kuka wa zai kula da Bin Baz sai gashi al'umma suna Bin Baz ya girma shi ke kula da al'ummar duniya mai ilimin sa ko ba haka aka yi ba ko ga haka ake so so wata musiba in ta zo ba wai za a dauke ta kawai musiba bane shikenan ai ta kuka wayo 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 kaza 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 ki yi addu'a ki roki Allah sai gashi Allah ya amfanar da al'umma ya zama uban masu uba ya zama uban al'umma a wata kasar duniyar da ma kafarsa ba ta taba takawa ba yana da yaya a gurin wanda yake daukar da yake kula da su Sheikh Abdul Aziz bin Baz saboda haka ba ta biye wa zuciyarta a lokacin sai ta kuka shikenan wa zai kula da shi bata yi addu'a kuma sai aka yi sa'a wannan mata da ta ba ta shawara daidai lokacin karɓar addu'a ne kaga sai ta yi addu'a mala'iku suka amsa Allah ya karɓa addu'a sai yan uwa masu albarka wannan aya da muka karanta aya ta 23 da ta 24 su ne matashiyar darasinmu na gaba idan mun dawo a darasinmu na tafsiri na gaba za mu ji abin da Abul Fida zai faɗa a kansu abin da muka faɗa daidai ubangiji ta'ala ya ba mu lada wanda muke kuskure ko ƙarancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله